الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a wanda shine yammacin 12 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 ga mu a ajmu da muka saba na fasul Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria kamar yadda muka saba wannan shine darasi na 172 insha Allah kamar yadda muka saba mukan yi karatu a littafai mabambanta ayo insha Allah zamu yi karatu daga littafin Ulumul Qur'ani al-Karim na Dr. Nuruddin Itir rahmatullahi alayhi zamu tashi inda malam yace al-faslu as-sadis asbabun nuzul yace hadha ilmun jawhariyun min ulumil Qur'an wa athirun لدى الباحثين في التفسير عامة وفي أسرار أسلوب القرآن خاصة ما لن يتشي ونن إلمي نا أسباب النزول سنن سببا دليلي منين أبن دي فارو أكسو كد آية كذا كو آية كذا ونن إلمين دقا تكين يتشي علم نجوهري واتو فاندمنتل إلمين نتوشي إلمين وندي كنا أساس wanda yake ginshiki a cikin ilmomin alqur'ani mai girma wa athirun kuma abin kauna shine athir ma'ana beloved abin so ne ladal bahithina fit tafsiri amma abun duk masu bincike akan ilmin tafsiri to suna da zaka same suna kaunar sanin asbabun nuzul dai yuwa a ce masani kuma mai bincike a ulumul qur'an kuma ba ruwan shi da baya da kauna baka ganshi yana da wata shakuwa da wani so na musamman ga ilimin asbabun nuzul wa fi asrari uslubil qur'ani khassa da kuma masu bincike musamman akan abin da ya shafi asrar sirrori na salan yadda aka soka da alqur'ani yadda jerin gir ayoyi da surori suke da irin yadda qur'ani yake bayar da amsa akan tambayoyi da mas'aloli da waqa'i da suka faru yace wa yu'arrafu sababun nuzul bi annahu ana defining ana cewa shi asbabun nuzul shine ma nazalatil ayatu aw al ayatu tatahaddath anhu ayyama wuqu'i shine abinda ayoyi ko aya guda ta sauka tana magana akan wannan abun ayyama wuqu'i a lokacin da abun ya faru ko yake faruwa sanda yake yakin uhudu an saukar da ayoyi da suka tattauna akan uhudu haka badar haka qissatul ifki haka khandaq haka almujadila wannan mata mai jayayya take tattaunawa akan menene sunan shi zihari haka abin nan isra'i da mi'raji ga sunan dai ahdath da suka dinga faruwa dare da rana safa da yamma tsawon shekaru 23 na ainihin wato wahayi din nan zaman makka da zaman madina to wannan ya zama ayat ta sauka ne a lokacin da abin ya faru mu kiyaye akwai abin da aya ta sauka akan wani abu da ya riga ya faru can baya to wannan ba ga shan matsayin sababin nuzuli kamar mene kamar kissar fil kamar da ba ga mana misali kissar fil ta faru da mutanen makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Allah ya zo ya bashi labari dan Allah ya goranta musu ni'imar da ya musu لإلاف قريش إلاف غير الشتاي والصيف da ire-iren waɗannan suna nan da yawa na labaran annabawan da al'ummomin baya da sauransu sai abin da yanzu ya faru tambaya ce aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada amsa ko wani abu ne ya faru sai Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar bayani akan sa wa hadha alqaid ayyama wuqu'ihi utabaru shartan jawhariyan li bayani sababin nuzuli wa tamyizihi an alayat allati nazalat lil ikhbar bil waqa'i al madiya wannan qaidi da aka yi aka rage fadin maganar da cewa ayyama wuqu'ihi lokacin faruwarsa ana lissafa shi a matsayin wato sharadi shi ma jawhari fundamental wato condition sharadi ne mai muhimmanci wajen bayanin sababin saukar aya ko ayoyi da don bayani akan ayat da suka tana labari akan abubuwan da suka riga suka shuri hatta taqaddal ulama ma zakarahu al-wahidi fi tafsirihi surat al-fil al-imam al-wahidi abu al-hasan kenan ali ibnu ahmad an-naisaburi al-imam al-wahidi wanda ya rasu shekara ta 668 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne cikin malaman shafi'iyya al-imam al-dhahabi ya masa tarjuma a cikin siru a'lamin nubala malami ne gagarumin malami wannan malami ya da tafsirai guda uku akwai al-basit akwai al-wasit kuma al-wajiz duka tafsirai ne akwai al-basit wanda ya fada da magana al-basit fi tafsiri al-qur'an al-majid sannan kuma akwai al-wasit matsakaicin sannan akwai kuma al-wajiz na ɗan dagaji kenan misali ko kamar yanda Abdullahi Gundi yake tafsirai guda biyu akwai wanda yema malamai akwai wanda yema sauran gamagarin mutane na fata mun fahimci wannan ana samun haka a wajen wasu malamai su kan yi irin wannan salam yana da littafi kuma baya ga haka sunan shi kenan ma asbabun nuzul masani ne sosai akan asbabun nuzul abin dogaro ne a gun malamai game da asbabun nuzul saboda yayi karatu mai zurfi akan tarihin alqur'ani da tarihin saukarsa da abubuwan da suka faru aka sauka da yin alqur'ani to dan haka zaka ga masu tafsiri suna dogaro da shi baya kuma kasancewar malamin lugha ne kamar yadda zabi yake fada a zamanin yana raye ba a san wani wanda ya kai shi kwarewa akan sanin sirrorin balaga alqur'ani ba to har ma aka waye gari tafsirin nasu musamman al-basit sai zam ya fi kama da marja' lughawi fiye da kasancewar shi marja'un tafsiriyyun mutumin da bai da nasibi a lugal arabiya zai same shi mumallun jiddan ba zai ji dadin shi ba idan bai da nasibi a cikin harshen larabci sosai yana da wata magana da yayi wanda kamar yadda zabi ya fada ana mai uzuri akan ta akwai wannan malam abu abdurrahman as-sulami mai tafsirin daqa'iqut tafsir haqa'iqut tafsir wa daqa'iqut ta'wil na abu abdurrahman as-sulami da ya karanta littafin sai ya ce in dai wannan ya ce in dai da gaske ne wannan sunan shi tafsiri to wannan malamin kafiri ne kawai kafarta shi saboda abin da ke ciki na ta'wiloli da sauransu da zabi ya kawo ya ce fa huwa ma'dhurun ma'jurun sai an mai uzuri Allah fata Allah ya bashi lada daya na ijtihadi amma dai magana ce kuskure ta daga cikin zallat da aka same shi da su to da ya zo magana akan tafsirin suratul fil wanda ita ce sura ta 19 bisa jeren giyar suran alqur'ani da suka sauka idace alam tara kayfa fa alam tara kayfa ala rabbuka bi asabil fil ita nake so in tura daga natuno abin nan yar uwata ko so da yago sai ya fada cewa sababin saukarta shine qudumil habasha bihi anna sababaha qissatu qudumil habasha bihi cewa qissan zuwan habashawa sojojin abrahata wannan bamagujan sarki wanda abin da ya faru a lokacin kamar yadda tarihi ya tabbata a zamanin jahiliya Abraha sarkin Habasha to Habasha dinnan ruwa ne kawai ya raba ta da kasar Yemen wannan sarki bamaguje ya samu nasara a lokacin ya mallaki hatta kasar Yemen ya tsallaka ya ci kasar Yemen tana karkashin sa kasar Yemen tana karkashin sa to sai ya kafa abin nan temple wurin bauta ta maguzanci a kasar Yemen din sai mutane suka ki suna sun gwammace su taho Makka shine yayi nufin cewa bari ya gina musu irin Ka'aba a Yemen din da ya gina irin Ka'aba sai suna shiga suna yin kashi suna yin fatsari suka mai da ita kawai a gidan wanka ko mun gane sai abin ya bashi haushi shine debo runduna yace to zai je rusa waccan ta Makka din ma gaba daya shine kissan ashabul fili wadanda suka zo zamanin Abu Talib ne shugaban garin Makka kaman ka ce abin nan kenan dagaci ko mai anguwan Makka ko hakimin Makka wani abu makamanci haka har ya fita bayan gari yana nan a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu sham ya ruwaito haka abin nan ya fitar da fawaid sosai a ciki abin nan mai tafin nan da fiqhu sira ya fitar da fawaid akai Dr. Zaid ko to ya fita yaje magana da su har yake ce musu ni dai ku bani su bin nan ina da ku ka dauke kawai dabbu mai da ku dauke ku bani suka ce kai muna ganin ka dattijo ka zo ai sulhu ya ce wannan dabbobi nawa ne na zo an shi kayana yace walil baiti rabbun sayahmi shi kuma dakin shi ma yana da ubangijin da zai kare shi ni ba ruwa na kuma dabbobi na kawai tafi dan mutanen makka suna da wannan itikadin da haka sai suka kwashe ƴaƴansu da matansu da duk abin da suke bukata sai kuma kan duwatsu kawai suka zauna suna jira su ga ikon Allah suna jira sun san cewa Allah ba zai kyare a lalata dakin shi ba to kuma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa yayi ma waɗannan kafirai kwaran kwatsan nan da aka salla barin ta ta duwatsun wuta to kaga wannan abun ya faru ne fil madi Allah ya bada labarin sa alqur'ani saboda wata hikima to kaga shi da zama sababin nuzulil aya amma da yazo sai wannan kuskuren sai yace sababin nuzulil aya ne sai malami suka ce a a ba haka bane fa inna zalika laysa min asbabin nuzuli fi shay'in wannan baya cikin asbabun nuzul saboda mene bal huwa min babil ikhbar yana babi ne na bayar da labari anil waqa'i al madiyah game da abubuwan da suka faru a baya ka zikir qissatu nuhin wa adin wa thamud wa bina'il baiti wa nahwi zalika kaman ambato da aka yi na ainihin wato waɗannan abubuwa daga cikin da aka ambata qissan nuhu qissan adawa qissan samudawa qissan bina'ul bait gina dakin ka'aba da sauran abubuwa ire-iren waɗannan da aka ambata a baya wajadirun bitanbihi alaihi huna annahu laysa kullul qur'ani kad nazala ala asbabin ya da kyo anan ai tambihi a gane cewa a fadakar akan cewa lallai ba wai dukkan alqur'ani ne a ce kowace aya ɗaya take da sababin nuzuli ba haka bane bal inna min alqur'anil karimi ma nazala ibtida'an ghairu mabniyyin ala sababin dan a cikin alqur'ani akwai abin da ya sauka ibtida'an shi da kanshi ya sauka ba tare da an gina shi akan wani sababi ba alal misali abin da ya fara sauka ai babu abin da ya fara aka fara saukar da shi Allah ne ya kawai ya fara annabta ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ikra haka ne ko wa min dalika aktharu qasas al anbiya ima ummi da gaskiya haka akwai mafi yawan kissoshin annabawa da al'ummomin su wa hadha wasfu ba'dil waqa'iqi wa kadha wasfu ba'dil waqa'iqil madiya hakanan siffanta wasu alwaqa'i abubuwan da suka faru almadiya na can baya aw anba'ul ghaibil qadima da labaran gaibu masu zuwa nan gaba wa bayanu ahwalil qiyama da labari akan tashin hankali da fitinar da ke cikin ranar alqiyama wal jannati wan nar da bayanin aljanna da wuta faqad nazala aktharu min dhalika ibtida'an mafi yawan wannan ya sauka ne a bisa zaman kansa min ghairi tawaqqufin ala sababin ba tare da ya jinginu da wani sababi ba to a kasa gashi wani taliki da yake cewa wa amma qaulul mas'ulin wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu fi man nazalat ibnu mas'ulin yana cewa na rantsa da Allah babu wata aya ta sauka sai ya zama na san akan wa ta sauka wa nahwihi da makamancin wannan ana ali radiyallahu anhuma daga sayyidina ali ko daga ibnu abbas din suna da irin wannan maganganun falaysa ya'ni anna li kulli ayatin sababan baya nufin kowace aya na da sababi bal abin da yake nufi bal al muradu in kana laha sababun fa huwa ya'lamu in har akwai sababun to ya sani wa kad hada anil jaddati man hamalahu al mubalaga aw dhanna bir riwati tazayyudan wanda suka dauka cewa wannan mubalaga ne ko kuma masu riwaya suna karawa to wannan shi kuma yayi kuskure falyantabi ya fada ko akan haka sai yace fawaidu ilmi asbabin nuzul fa'ida dake cikin ilimin sanin asbabun nuzul wala raiba inda mallahu ta'ammulun wa khuburun bi dirasatin nususi wal wasa'iq anna li ma'rifati asbabin nuzul wal waqa'iq allati bunya 'alayha wa warada an-nassu aw tarattaba 'alayha wuqu'ul hadath min ahdasi at-tarikh lahu atharun baligul khatar fi dirasati tilka an-nususi aw al-ahdath yace babu kokonto ga duk wanda man lahu ta'ammulun wanda yake da zurfin tunani wa khubrun aka ba kan tashi wa khubrun kamar da kan ta hujrun ma'anan shi khibra din ai ilimi wanda yake da ilimi akan wani abu mubalaga ce kamar da za a ce fulanun adlun ya kuma a ce adilun sai a ce adlun shi kan shi adalci ne to haka fulanun khabirun wa fulanun khuburun mubalaga ce wanda yake da kwarewa akan wajen dirasa ta nusus ta nasoshi wal wasa'iq da documents takaddu ko bayanai anna li ma'rifati asbabin nuzuli wal waqa'iq allati buniya 'alayha wa warada an-nassu aw tarattaba 'alayha wuku'ul hadathi, cewa in kana so kai dirasan duk wani abu ba ma hadisi ba, amma ba ma Qur'ani ba, duk wani abu da ke da alaka da nassi rubutaccen abu, duk wani abu da ke da alaka da wani documented abu, zaka so ka san sababin da ya faru har akai ga rubuta wannan abu, har akai ga rubuta me yasa aka yi yaki kaza, me ya faru aka cire sarki kaza, me ya faru aka raba ƙasa kaza, duk wannan duk wanda yake bincike akan tarihi zai so ya san wannan, ba haka bane? Abubuwa ne wanda suke lazimin ka san su, zaka iya fahimtar waƙi'ar fahimta mai kyau, hatta wasannin kwaikwayo da rubuce-rubuce na ƙirƙirar labaru, masu nazarin su sukan so su san meye dalilin da ya sa aka yi su, haka waƙoƙi to balantana ko abin da shafi addini. Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 20 ba na manta ba yake wata magana yake cewa hatta alƙalai wajibi ne zama sun yi ƙoƙarin bincikan irin waɗannan waƙa'ir, in an kawo musu wani wata qadiya dole su bincika, idan aka zo da alƙali wani matsala dole bincike menene background ɗin labarin abin da ya faru. Haka game da hukunci akan rantsuwa kaza, shin akwai kafara ko babu, kafin ka bada fatawa sai ka ji meye abin da ya faru ga rantsuwan nan, ya aka yi ta, wace irin rantsuwa ce, haka saki kafin a san cewa kaza saki ne ko ba saki bane, wato duk wani abu ne da zaka yi hukunci a kansa ko kai so ka fahimce shi zaka zo ka san background story dinsa. To shine asbabun nuzul din game da ayoyi, yace aw tarattaba alaiha wuqu'ul hadath, ko wanda abinda a sanadiyya haka wani abu ya faru, min ahdathi tarikh, daga cikin abubuwan da suka faru a tarihi, lahu atharun balighul khatari, wanda suke da tasiri mai girma, fi dirasati tilka nusus, wajen bincike akan waɗannan nasoshi, aw al ahdath, ko waɗannan ahdath, wa dhalika min awjihin kathira nadhkuru minha fi hadha al maqam, yace ta fuska da dama hakan yake faruwa, zama ambaci wasu ta wannan a wannan waje. Na ɗaya da gaskiya wanda suke da amfani ake so a karanci asbabun nuzul, akwai al isti'anatu ala fahmil ma'ana al murad lima huwa ma'lumun min al irtibati baina sababi wal musabbab, fahimtar ma'anar abin da ake nufi, saboda wato alaƙar da ke tsakanin sababi wal musabbab, dalilin faruwa abu, wal musabbab da kuma abin da ya faru a bisa dalilin. Qala al wahidi, al-imam al wahidi din can da yake cewa la yumkinu ma'rifatu tafsir al ayati duna al wuqufi ala qissatiha wa bayan nuzuliha, bai yiwuwa a san ma'anar aya in ba a san ma'anar ainihin wato abin da ke cikinta ba, ba a san wato ba a san labarinta ba. Wa qala ibn taymiyyah ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmi al aya, sanin asbabun nuzul yana taimakawa wajen fahimtar aya, fa innal ilma bis sababi yurithu al ilma bil musabbab, ita ce maganar nake ishara tana cikin juz'i na 13 ne ba na 20 ba. Ibn taymiyyah da yake cewa wato sanin sababin saukar aya yakan taimaka wajen fahimtar ma'ana aya, sannan kuma yace fa innal ilma bis sababi yurithu al ilma bil musabbab, domin sanin abin da ya faru da sababin abu yana taimakawa wajen sanin abin da ya biyo baya ga shi sababin. Na biyu ma'rifatu wajhil hikma, ɗalibin da kake la'id ko bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil qur'an, ibn daqiq a cikin littafin shi na abin nan kenan na usul fiqi, kamar da Suyuti ya kwafo da gare shi, yana cewa bayanin sababin sauka aya hanya ce mai ƙarfi wajen fahimtar ma'anar alqur'ani mai girma. To na biyu ya ce ma'rifatu wajhil hikmati allati yantawi alaiha tashri'ul hukm, daga cikin fa'idojin akwai sanin hikimar da a ƙarƙashinta ne aka samu wato hikimar da ke cikin shar'anta wani shari'a tana maƙalƙala a cikin tarihin saukar ayoyin. Al-misali mimma yakunu ad'alif tafahumihi wa taqabbuli, wanda zai zama zai fi bada dama a fahimta kuma a karɓa. Faman qara'a asbaba nuzuli ayati tahrimil khamri mutadarrija wahida ba'da al-ukhra, idan mutum ya karanta bayani akan ayoyin da suka zo akan haramta giya, ya karanta su haka step by step ya fara karanta wanda aka fara saukarwa ita ce misali yasalunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi lin nas cikin suratul baqara ita ce aka fara saukarwa sannan ta bayanta ya allazina amala takbaru salata wa taqbalu salata taqrabu salata wa antum sukara ta cikin suratul nisa'i go sannan kuma ta karshe innamal khamru wal maisir rijsun min amali shaitani fastanibu ta cikin suratul maida haka aka saukar da su bitadrij aka kai ga tikewa ga haramta giya a shekara ta uku bayan hijira bayan an dawo daga yakin Uhud kamar tarihi ya tabbatar kagan ka dauki ayoyin a zaman kankin kansu baka san asbabun nuzul ba zaka abinda zaka iya fada shi ne ka rude baka san me hukuncin giya a alqurani ba idan kuma dama wani batacce ne ko munafiki mai ran jayayya sai ya ce qurani yayi tanakuri can ya ce ba komai nan ya ce haramu nan ya ce sai lokacin sallah kawai kaga rashin sanin me tarihin abin da ya faru sai sai zaka zuwa ga hakan an tana a baya mun tattauna akan wannan cewa larabawa a zamanin jahiliyar su giya tana daga cikin abubuwa da suka zama gamagara a cikin su ta zama kaman wani wani part of their culture their eating culture yana daga cikin abincin da suke ci kamar yadda misali mu yanzu Hausawa za a iya cewa watakila tuwo da kunu da fate da dambu waɗannan duka abinci ne da kuma daga mun saba da su to kai imagine yanzu ga zuwa ce tuwo haramu ne zai zama akwai wahala a karbi wannan a ce rana daya kai a ce tuwo haramu ne to haka suke shan giya suna alfahari da ita ga yana imurka isi da yake cewa menene da yake cewa tabrihal hayati kamara litajid saqi anta kuma bitimsali وما خبت تبريح الحياة كما أرى لتعجد ساقي أن تقوم بتمثالي كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي ولم أسك الذق الروية ولم أقول لكيلي كري كرة بعد إجفالي ينا تكبايك يا الفالي لتشوى يندشيني وذي إشان جاب بيدا لافيا ولم أسك الذق الروية الذق شيني كاتن تولو الروي وند ذا أشاء أكوشي yace yanzu ba zan sha shi ba haka an tara da yake cewa fa idha sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yukmali wa idha sahawtu fa ma uqassiru annada wa kama alimta shama'ili wa takarrubi yana cewa in ya sha giya yayi tatil ko ya sha giya yayi tatil baya yin abin da bai dace ba iyakaci kawai ne fa innani mustahlikum mali zan zubar da dukiya in ta kyauta ina ba maroka da karuwai ina ta basu fa idza sahautu idan na watsake fa innani wa idza sahautu fa innani menene ma wa idza sahautu kama alimti shama'ili wa takarrumi fa idza sharibtu innani musalukum mali wa irdi wafirun lam yuklami wa idza sahautu yace in kuma na watsake sai in dawo cikin hayyaci na sai in ci gaba da ayyukan alkhairi fa da waɗanda yi to haka suke alfahari da giya haka musulunci zai same shi shi sa baban Anas shi tun kafin a ci an haramta giya ya gude je fada rafi ya mutu shi ba zai Allah ya kiyaye shi raya inda ba za a ce ba a shan giya ya ji labarin mutumin nan ya tsani giya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka sai aka bi su a hankali dan hikimar Allah subhanahu wataala dan su iya hakura ana ba da labarin fa akwai wadanda suke yin ba da gana yi na wanka na giya ko za a cika shi da giya ko mutum ya shiga cikin ta ta dinga shiga ta ko ina kenan inda kaga ƴan rukuya suna jikawa mutane ruwan magani din nan eh malali ko kai musu haka a ce a cika babu da ruwan rukuya mutum kawai duka jikin shi to wani sai ya kwana a cikin nan wajen ya kwana ya wuni ko kuma ya aje da ya farka zai sake sha ya koma cikin mai akwai da ake ba da labari a adabi sun yi haka sun fi kwana 40 suna wannan gasa ce ana ganin waiwaye zai riga watsakewa kowa in ya watsake sai maza ya sha ya koma dan kada saura su farka su ganshi ya watsake wannan ma ya watsake ya sha ya koma to yasa Allah sai ya fara musu da cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambaye ka game da giya da caca akwai zinubi da yawa akwai kuma dan amfani to daga nan wasu masu kan gado sai suka dena suka ce wannan kaga tunda dai zinubi yayi bari mu dena ana na kara ce musu kar a sha lokacin sallah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku je ku sha giya sanda ku kusa da sallah dan ku san abin da kuke fada sayyidina alina daga cikin wanda wannan ta faru da shi ya sha yaje yana karatu ba daidai ba a lokacin halasci a shagiya da haka ba abin aibatawa bane ga wani a cikin su dan ya sha a lokacin Umar ya dinga cewa ya rabb bayyana bayanan shafiyan fil khamri wal maisir ya Allah muna roƙonka mana bayani dalla dalla game da giya da tata sai Allah ya saukar da fadin sa cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibu kamar yadda Bukhari ya rawaito kissar da aka saukar da wannan aya a lokacin kwakwalen sa riga sun zama prepared sun shirya ma cewa to giyan nan gab ake da a ce za a hana ta kamar mata kane da kake matukar kauna ta riga ta kai ka kotu ana ta rigima kaga kuma lokacin ta shirya ma cewa to auren nan fa ya kusa zuwa karshe da haka za ka yi tilisabin to in ma dai ya zo karshe to da ma dai kaddara ce da ma matan ko da an je alƙali ka shawaran za ka ji sauƙin damuwar amma lokaci ɗaya kawai bab kawai ta tsaye ka ta ce ga kuɗinka na hulɗi misali sai ka iya faɗi ka suma a wajen saboda kauna ko kaje mushashin jikinka ya je ya shanye a banza to shine a wannan lokacin da aka haramta ana sai ce aka dinga zubar da giya a cikin garin Madina sai da gaba ɗaya garin Madina ya jike kamar an yi ruwan giya wasu ma sun taho sun je sun saro motocin giya sun shigo kago guda na raƙuma aka gaya musu a bayan gari suka dinga fasa tulunan suna zubar da su a wajen saboda kowa yanzu ya gamsu cewa Allah subhanahu wataala dama gabe yake da ya haramta ta daga nan kuma shikenan sahabbai suka daina shan giya ba sa shan giya in ka bi tarihi za ka ga dan waɗanda aka kama da sha ƙwaya ɗaya biyu ne kuma ba cikin mashahuran sahabbai ba waɗanda suka taɓa shan giya ha aka musu haddi bayan yanzu da giya ta zama kamar ruwan famfo ba gata nan kowa ɗibar ta yake sai dai wanda Allah ya tsare nau'o'i na giya yanzu sai iya wanda ka ji labarinsu kaga wannan kenan sai yake cewa mundarja ba'da al-ukhra wai da ba'da al-ukhra adraka darurat tahrim al-kam zai samu wato zai fahimci darurat da saka aka haramta giya wa ba'athu mawqif as-sahaba inda nuzuli tahrimha al-bat sannan kuma zai fahimci wato matsayin sahabbai a lokacin da aka yi mata haramci na karshe li an yaqtadi bihim wannan zai saka koyi da su wayata asabi amalihim kai koyi da aikin su fayanzajira amma kad yakunu alayhi min fi'l muharram ka tsoratu daga duk abin da idan maka na aikata wani abun haramci ka gane cewa eh idan abu zama haramun to bari ake gaba daya ko da zaka hasar dukiyar ka a cikin sa na uku idalatul ishkali an zahirin nafsi liman lam yata'arraf sababan nuzuli za a cire wani ishkali da zaka iya samu daga zahirin nafsi in baka san sababin sa kasawa fadhalika kathirun yusarifuhu almufassir wannan yana nan da yawa kuma mai tafsiri na iya gamuwa da shi in kana katun tafsiri ko kana bincike ko kana katun tafsiri zaka gamuwa da ayoyi ka rasa menene asalin ma'anar su sai in ka san sabbin nuzul din wa minhu hadha almithal almashhur wa huwa annahu kad ashkala ala marwan ibn alhakam ma'ana qawlihi ta'ala akwai misali shahararre wannan yana cikin sahih bukhari sarkin madina a wannan lokaci abin nan wato marwan ibn alhakam ya shiga cikin dimuwa game da fadin allah la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw ويحبون ان يهبدوا بما لا يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاده من العذاب ولهم عذاب اليم كركه دينغا تنانن وي ودان سكي سو سكي جين دادي نا ابندا الله يا باسو كما سنا سو ادينغا يبا مسا اكن ابندا بس ايكتا با يتي دو كركه تبا تمانن وي زاس سيره دغا عذاب الله كما سا عذاب مي رددي wannan ayar wadda akwai ta aya dake fassara ta misali fadin Allah falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati farihu bima indahum farihu bima indahum min ilmin min al-ilmi go sai yace mene wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wadanda suka kasance gaskiya ta zo musu suka karyata abinda annabawa suka kawo musu suna alfahari da abinda suke tare da shi na ilimi Allah yace wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un to Marwan dan haka musu ba fahimci wannan aya ba sai yake cewa ya aika a je a tambaye mushi Ibn Abbas yace in dai da gaske ne la in kana kullum ri'in fariha bima utiya indai duk mutumin da Allah ya bashi wani abu sai ya murna yayi farin ciki ya ji dadi wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al kuma yake so a yaba mushi akan abin da bai aikata ba mu'azzaban indai gaskiya za mu shi azaba lanu'azzabanna ajma'una yace wallahi dukkanin mu sai amana azaba ya haka ibnu abbas ya mishi bayani yace a'a hatta bayin lahu ibn abbas an al ayata nazalat fi ahli al kitab ibn abbas ya bayyana mai cewa wannan aya ta sauka ne game da ahli al kitabi hina sa'alahum an nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'in yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su game da wani abu sai suka boye fa katamuhu iyahu suka boye wa akhbaruhu bi ghairihi, suka fada mishi sabanin haka, sabanin abin da ke cikin littafin su. Fa kharaju qad arauhu an qad akhbaruhu bima sa'alahu anhu, suka fita kuma suna tsammanin wai ai sun gaya mishi amsa, alalin amsa da suka gaya mishi wrong answer ce. Wastahmadu bidhalika ilayhi, kuma suka nemi cewa to ya kamata dai yanzu ka yaba mana, ai ya kamata ka ambace mu a cikin darasin ko karatun ka ce mutanen nan sun faɗi gaskiya, Allah ya saka musu alheri. Suna neman sai an yaba musu, suna demanding cewa sai an yi acknowledging cewa sun faɗi wannan gaskiya. To shine sai Allah ya saukar da wannan aya, wa farihu bima utu min kitmanihim iyahu ma sa'alahu anhu, suna jin daɗi kuma cewa yawwa mun ki gaya mishi maganar da ya kamata mu faɗa. Wannan yana cikin Bukhari da Muslim. Wannan kisa ce shahararriya a cikin malaman tafsiri, tare da cewa wannan ayar tana da wani sababi daban wanda ba wannan ba, kuma shi ma yana cikin Bukhari daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa ayan nan ta sauka ne game da munafikai waɗanda ya takhallafuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi, ba sa zuwa jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya dawo kuma za su kawo uzuri, sannan kuma suna so a dinga yaba musu ana ambatan su da alkhairi. Shine sai al-Imam al-Qurtubi yake cewa to tayu duka abubuwan guda biyu sun faru ne, Yahudawa sun yi irin wannan, sannan su ma kuma munafikai sun yi irin wannan, dukkanin sai aka saukar da aya akan su. Wasu kuma sun faɗo su manganu wanda ba wannan ba, amma dai Ibn Hajar ya tattauna akan matsalar a cikin Fathul Bari game da wannan, kuma akan samu aya dama irin haka wadatar da sababin saukarta, idan wani abu ya ƙara sauka ya ƙara faruwa kuma sai a ƙara saukar da ita a ce to wannan ayar da ya haɗa ilayo ita ce bayani akan wannan qadiyar. Ina fata mun gane wannan. Sai mu tsallaka zuwa abin nan madkhalun ila maqasid ash-shari'a na al-ustaz ad-doktor Ahmad Ar-Raisuni da yake cewa daga shafi na 85 inda yace hifzud daruriyatil khams, kiyaye ad-daruriyatil khams, kiyaye su. Mun ji me ad-daruriyatil khams duka ra ambatan su, to ya matsayin shari'a take game da kiyaye waɗannan abubuwa. Yace ba'da tatabbu'in wastiqra'in tawilaini, bayan bibiya ta keke da keke ta kwakuduba da kuma istiqra karatu nana ta karatu da bincike tawilaini masu tsayi kwarai, intahal ulama, sai malamai suka tike suka conclude ila mulahadati anna maqasid ash-shari'a, suka tabbatar da cewa lalle manufar shari'ar musulunci wa masaliha al-kubra, abin manufar maslaha mafi girma ta shari'a, allati taduru haulaha mu'zamu ahkamiha aw kulliha aw kulluha, wanda daukacin hukunce hukuncen shari'a ko kuma mafi yawan hukunce hukuncen shari'a suna kewaya ne akan waɗannan abubuwan, tajtami'u fi masalihi fi masaliha khamsi, wannan sun haɗu ne akan wasu maslahohi guda biyar, sammawa suna kiranta da suna ad-daruriyatul khams, wasammaha ba'du wasu kuma su ce al-usulul khamsa, wasu kuma su ce al-kulliyatul khams, duk abu ɗaya ne malamai suna faɗan wannan. Wala alla awwala man dhakaraha wadhiha kamila huwa al-Imam al-Ghazzali haythu qala, al-Imam al-Ghazzali ana ganin kamar shine farkon wanda ya fara ambata wannan magana haka cikakkiya, da yake cewa wa maqsudu shar'i min al-khalqi huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsuhum wa aqlahum wa naslahum wa malahum, abinda shari'a take nufata game da bayi ta kiyaye musu addinin su da rayukan su da hankalin su da ainihin wato dangantakar su da dukiyar su, wa kullu ma yataddamanu hifdhu hadhihi al-usul al-khamsa wa huwa maslaha, duk abinda zai jawo zuwa ga kiyaye daya daga cikin waɗannan abubuwan to maslaha ce addini na neman ta, wa kullu ma yufawwitu hadhihi al-usul fa huwa mafsada wa daf'uhu maslaha, da abin da zai kawo cikas game da addini ko ya kawo tangarda game da rayuka ko game da hankali ko game da dangantaka ko game da dukiya to ya zama barna, kuma wajibi ne maslaha ce kauda wannan barna. Wannan yana cikin al-mustasfa na shi al-Imam al-Ghazzali. Wa qad dhahaba wa'adu min al-ulama ila anna hifdha hadhihi ad-daruriyat al-khams laysa min khususiyat ash-shari'a al-islamiyya, akuma malaman da suke gani ma wannan kiyaye waɗannan abubuwan ba musulunci kadai ya kadaitu da su ba, bal huwa mimma ittafaqat alayhi ala hifdhihi kaffatul milali wash-shara'i, yana da gaskiya abinda dukkanin addinai dukkanin milal sun hadu akan shi, ina abinda yake cewa natural law, akwai dokoki al-qawanin tabi'iyya wanda ko ina a cikin al'ummar dan adam haka dokar take tilqa'iyyan, alal misali sata duk inda dan adam yake bai yarda ka dauki abin da ba naka ba da sunan sata babu wata shari'a wani dan adam da ta halasta wannan haka kisan kai da sauransu suna nan da yawa haka suna nan da yawa da burjik wato wanda kowanne dan adam suna ganin wannan abin a matsayin abin Allah wa dare ne natural law daga cikin natural law kowa ya yarda macen da ta haifi da to sunan shi danta ba wanda sai ya kwace mata shi ba buƙatar sai an ce mishi in ummahatukum illa lahi waladnakum ko a ƙasar Isra'ila ina karantawa ran nan game da wani abu da ake yanzu na surrogative abin nan insemination wanda ake transfer din ciki daga jikin mahaifar wata mata zuwa mahaifar wata mata a Isra'ila ma gagare tushen bala'i kenan ko sun kafa doka cewa to mata da ta dai haife shi wanda ta yi naƙuda ta haife shi dai ta ce uwar shi koma dai daga yana ka samu mani duk wanda ta yi naƙuda ta haife shi ko dake ba ma mani bane fetus din ne ma bayan dan ya riga ya development ne ma ba a je asibiti a je a cire a saka ma wata ya ci gaba da growing kuma har ta haifa to suka ce dai wanda dai ta haifa to shine kawai danta ne ke wacce da kika je kika kawo saboda kina ganin ba za ki haihuwa ba ko wani abu to sai dai a san da za ki dake amma inda aka saka mu kaga wannan ya dace kuma da fadin Allah in ummahatu illa lahi waladnahu alwilada tana ba mace wannan khasiya din ta umuma to kaga duk waɗannan dokoki ne da suke sanannu a ko ina so ake cewa natural laws alqawanin at-tabi'iyya to irin wannan dokar a kowace al'umma an yadda da waɗannan masalihi din kiyaye rai kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye dangantaka kiyaye dukiya tare da cewa duniya ta yi ci gaban da a wasu wuraren wasu daga cikin waɗannan alkulliyat din sun samu naƙasu sosai musamman abin da ya shafi dangantaka da nasaba da abin da ya shafi hankali za ga akwai sawarwari sosai da abin da ya shafi addini waɗannan ukun sun samu sawarwari sosai amma har yanzu game da dukiya gashi dai a tsarin musulunci shine na ƙasa domin wannan tartibin akwai yanda ake tartib ɗinsa dole a lissafa sun an zo wajen wato wata maslaha za ta ja matsala ga ɗayar to wacce ce a sama akwai rigima ma tsakanin shin addini ne a sama ko rayuwa wanne ake gabatarwa wanda sabani goma malaman usul fiqi shi mutum da ya gabatar da rayuwarsa akan addininsa ko addininsa akan rayuwarsa akwai sarƙaƙiya a nan wajen banan ne mahallin tattauna ta tukunna misali to zaka ga addini a duniyar yau an ba mutane dama koyi addini daga dama kaga da aka an barantar da addini sannan nasaba an ba ana da abubuwa da ake yi waɗanda suke cakuɗa nasabar mutane kuma an yadda da su ma'ana yanzu a ƙasashen da ba na musulmai ba galibi an yadda da haihuwa ba ta aure ba an yadda da haihuwa ta hanyar zina ko ta hanyar ɗan da ake haifa irin ɗan ta gaban fatiya kuma kamantansu na karanta wani abu game da wata doka ina jin a Latin America kamar ƙasar Mexico hatta wato indai mace ta haihu da wani to daga nan shikenan tilka'iyyan dokar ƙasa tana kallonsa a matsayin mace da mata da miji ta yadda in zai yi wani aure duk mutumin da ya wata ciki misali to bai da ƴancin ya auri wata sai ita a dokarsu in kuma ya ƙi aurenta to bai da ƴancin yin aure har abada za su iya ci gaba da zama tare ko da ba a ɗaura aure irin na shari'arsu ba amma dai bai da ƴancin ya bar wannan da ya mata ciki ya je wani aure kuma in ya mutu za ta gaji shi tare babu aƙado a tare da su haka dokar take ina iya tuna yadda na karanta abin so akwai irin wannan dokokin da dama an yadda da irin wannan abin na transfer din ciki ko abin nan artificial insemination da muka yi magana ran nan cakuɗa nasaba ba wani abu bane a gurinsu ballantana kuma game da hankali yanzu duniyar gusar da hankali duniyar shaye-shaye kenan tana daga cikin industry mafiya kawo kuɗi na haraji da riba ga kamfanonin da riba ga 'yan kasuwan da ke sarrafa ko suke kasuwancin waɗannan abubuwan dangin giya ne ko sauran kwaya da abubuwan shaye-shaye wanda ga sunan sun yaɗu a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba yanzu 'ya'yan musulmi da dama ko da ba sa shan asalin giya barasa to suna shan abubuwa da dama na kau da hankali shisha ce wane ne talakawa su sha na talakawa 'ya'yan masu kuɗi su sha na masu kuɗi fa mustakthirun wa mustaqil haka ake rayuwa yanzu kuma mutane da dama sun zautu sun daidaice wasu sun committing suicide wasu sun yi kisan kai abubuwa da dama laifuka da suka bi baya sakamakon haka amma saboda gwamnatocin kasashe suna samun haraji ta wannan hanyoyin ba su hanawa tare da cewa a nan Najeriya akwai dokoki da suka hana haka amma ba a aiwatar da su dokokin da suka hana mu'amala da yada kwayoyi masu kawar da hankali hatta ma ga jami'an kiwon lafiya a bisa ka'ida control drugs ne ba a sai da su ga kowa sai wanda likita ya rubuta ya ce a siyan mishi so ya da larura wanda take bukatan a gusan mai da hankali ko ya bacci ko ya samu natsuwa amma da haka za a siyo da mutane tun daga kan misali da ya zafam baliyon kenan ko kana fita yanzu bakin kasuwa sai dai in baka sarka ba za ka iya siyan shi ko dodon lokaci kake so da maganin muran nan totally muke kowa kwanaki ma sai da aka rasa a kasan nan ma saboda daraja da yi robar da ake siyawa naira 100 sai mai ka 2500 kana kurba kana koyewa ka takari kamar ustazi ya samu don roba a gun walima ga sa haka zaka ta kurban shi a hankali a hankali saboda ba kullun kike samu ka shashi ba mun gane Allah shi kyauta to sai ya ce to waɗannan malamai irin su al-Imam Shatibi ne yayin wannan magana kala Imam Shatibi faqad ittafaqatil ummatu bal sa'irul milal yace al'ummar musulunci da ma sauran al'ummomi sun hadu ala anna shari'ata wada'at lil muhafazati ala daruriyat al khams wudi'at an kafa shari'a ne dan kiyaye waɗannan larurori guda biyar wahiya sune ad-dinu wan nafsu wan naslu wal malu wal aql ad-dini da rai da dangantaka da dukiya da hankali wa ilmuha inda al'ummati kadaruri ilimin sanin su a gun al'ummomi kaman abu ne yake na larura yace wa mustanadul ulama fi tahdid hadhihi ad-daruriyatil khams huwa al-istiqra' at-tam li ahkam ash-shari'a madogarar da malamai suka bi suka kai ga wannan fahimta shine bincike al-istiqra' kwaqudu badan zaqula zaqule da suka yi akan shari'a haythu wajadu kullaha taduru ala wajadu ha suka tarda shari'a gaba dayanta taduru ala hadhihi ad-daruriyati aw tufdi min qaribin aw ba'idin ila khidmatiha wa ri'ayatiha cewa kuma duk abin da ke kewaya akan shari'a yana kewa akan waɗannan ne sannan kuma duk wani abu da aka faɗa shari'a yana hidima ne ga waɗannan abubuwa ayar anna hunaka nususan qur'aniyya wa hadithiyya nabbahat bi shaklin wadih wa jami'in ala hadhihi daruriyat yace amma akwai nasoshi na alqur'ani da a jumlace suka yi bayani akan wannan wa ajma wa hadha ayatin fi hadha albabi hiya qawluhu ta'ala aya mafi hado waɗannan bayanan ita ce fadan Allah da ya fada cikin mumtahina da yake cewa ya wala nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubai'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bima bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabai'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah ya ce manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kai wannan annabi idan mu'minai mata suka zo suna so su yi maka mubaya su yi maka chaffa akan cewa la yashrikna billahi shay'a ba za su dinga yi wa Allah shirka ba wala yasrikna ba za su dinga sata ba wala yaznina ba za su dinga zina ba wala yaqtulna awladahunna ba za su dinga kisan ƴaƴan su ba wala yatina bi buhtanin yaftarinahu ba za su zo da buhtani ƙarya ƙarariya su gabatar da ita baina aidihinna gaba ga hannayensu wa arjulihinna da kafafunsu ba wala yasinaka fi ma'rufin ba su saba maka game da abin da yake abin daidai bane fa bai'hunna wastaghfir lahunna Allah ka musu mubaya kuma ka nemi Allah ya gafarta musu zunubansu inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne wannan ayar gaba wanta zai mana fassarar su mu ji abin da yake nufi da ita gashi yace fa qawlu ta'ala ala alla yushrikna billahi shay'a cewa ba za su yi shirka da Allah ba mushirun ila hifdiddin kiyaye addini kenan daga nan malamai suka dauko shi wa annahu fi muqaddimati ma yanbaghi hifdhu kuma qur'a addini shine akan gaba abin da ya kamata a kiyaye wa zalika anna tauhidallahi wa adam ishraki bihi yi ma Allah tauhidi da kuma rashin yi wa Allah shirka huwa ra'asu alhifdh liddin shine kololuwan kiyaye addini kuma ba usairu asairi ashkalil hifdh kuma shine babbaga sauran kiyaye addini ta hanyar bauta da addu'o'i da zikirori da sallah da makamantansu kaji na dai kenan hifzuddin fadin shi ala allahi yushrikna billahi shay'a sai kuma wa qawluhu fadin sa wala yasrikna ba za su dinga sata ba mushirun ila hifzil mali yana duni zuwa ga kiyaye dukiya bi itibari anna abraza ma yata'aradu ma hifdhil mali huwa al-i'tida'i alayhi bisariqa kasancewar abu na mafi kasancewar yana ja'in ja da kiyaye dukiya shine auka mata ta hanyar sata kuma fi ma'anaha da duk abin da ke daukan hukuncin sata kuma ana sata kal ikhtilas kaman abin nan al-ikhtilas shine ha'inci ko abin nan babakire والغصب كوكواتي وقوله فتن سديتي ولا يزنين فيه حفظ النسل نمكم كياي دنجنتكا لأن الزنا ويتبعه اللواط لمن زنا لكم لواط نابن ساون زنا هو أخطر ما يحدد النسل في وجوده ينا دكتكين أبوا مبي حدري دكي غما برازنا غا دنجنتكا في وجوده وزن سامدش وفي شريعته da kuma wajen dokokin da ke kula da dangantaka shine kamar wacce magana muka yanzu a turai daga bukka abin sai ka halarta irin wannan surrogate insemination din saboda akwai mutane wanda suke sun guje ma dabi'ar jinsin da Allah ya dace su ɗan luwadi ne da ɗan madugo kuma suna so su samu yaya sun je su dauki hayin wasu mata a sa musu muni su sayi musu yaya to duk kaga ta nan yanzu sai akwai chakuda nasaba ta suwaye muharraman wannan yaran da wata wadda ba uwar shi ba ba matar uban shi ba ta yabe shi ko mun gani misali a ce mace da aurenta kuma an sa mata cikin wani miji daban can ta haihu wannan cikin to yanzu ƴaƴanta da ƴaƴan wancan mijin da batun gado da batun suwaye muharramai da batun suwane ne ulul arham tsakankanin su da batun wato kasancewar shi zai iya auren wance ko ba zai iya auren wance ba da kuma dan waye a cikin su sunan wa zai biya rin abuwa da ma za a samu complications da yawa sannan akan yakan haifar da sawarwari wajen tarbiyyar yaya saboda kowa zai zama ciki ba masuliyar shi bace kenan kamar yadda a aikace yake faruwa da galibin yayan da aka same su ta hanyar zina saboda kunyar su da iyayen suke ji na sun yi abun kunya ko dai su kashe su ko su yadda su ko su gudu su bar su ko su basu da iyaye mata su fuskanci abin nan a cikin al'umma tukuna tun farko stigmatization ana kyamar su ana kyarar su zaka yi su zama mutanen banza su zama al'umma sabuwar matsala kuma yanzu galibi irin birane na kudancin Najeriya cike suke da irin waɗannan mutanen mutanen da aka haife su kawai haka a titi da aka suka zama ga sunan ɗan iska iri daban-daban duk wani ashkal da kake jinan iska area boys yahoo wane ne ɗan kaza galibin sun kaje mafi yawan su irin waɗannan yaran irin su ne wanda wani bai san baban shi ba wata bata san baban ta ba da damun su ba su san iyayen su kai mu wallahi wasu makaranta mun yi da su a nan Ebi za su ga maka su ba su san iyayen su maza ba sun mutu ne a su dai kawai mamansu suka sani mamansu ce kawai ta haife su bata ma gaya musu waye uban ba da haka sunan da suka gara ma kawai suke saka musu ga zaka ma wanda hala sunan baban ta ma take saka musu a matsayin sonem dinta a matsayin sonem din iyar sai a saka sa sunan kakanta na wajen uba kawai shi ta sani na uwa na wajen uwa shi ta sani so duk musulunci ya hana waɗannan abubuwan saboda kamar da muka tara din ko da akwai wata maslaha ta nan kusa amma akwai fitina a gaba ba ga kansu kadai ba ga dukkan al'umma to saboda irin wannan abin yanzu a kasashen turawa sai suka talasta wa kansu irin wannan abubuwan saboda wai mutane sa so su haihu amma ba za su iya haihuwa ba saboda suna da wani sexual orientation kamar yadda suke cewa other than wanda aka sani to kaga wannan wani sabon fazirci ne kuma turawa suka kware a gunshi wa fi hifdhihi wa tawfir huquqihi gashi ma magana ta kiyaye dangantaka da kuma samawar dangantaka da haƙoƙinta wa qawluhu da fadin sa wala yaqtulna auladuhunna Allah yace kuma kar su kashe yayansu fihi hibdun nafsi ba'da wujudiha kiyaye rayuka kenan shine aka ce ka aka shi wa baqi min duratil khamsi hibzul aqli wanda ba ambata nan ba shine kiyaye hankali wa huwa lam yuzkar bi khususi ba ambace shi shi kadai balakinahu li annahu dakhilun fi hibdun nafsi domin yana cikin kiyaye rai fal aqlu laysa lahu kiyanun mustaqillun munfasil hankali ba shi da kiyan ba shi da jikin shi mai zaman kansa bal huwa juz'un min kiyanil insani al mu'abbaru anhu bin nafsi yana cikin mutum da aka ce an nafs a cikin nafsu akwai al aql wa inna ma khassahu shar'u bi ba'd al ahkam shari'a ta kebance shi ne da wasu hukunce wa khassahu al ulama bi dhikr malamai kuma suka kebance shi da ambato nazaran limakanatihi saboda ganin matsayin sa wa tawaqqufi taklifi alaihi da kuma cewa taklifi doka da Allah ke daura mutane ta shari'a tana hawa kan masu hankali ne wanda suka girma suka yi hankali wadanda ba mahaukata ba wadanda ba masu gusashen hankali ba likaunihi wa likauni shartan la budda minhu li hifdhi baqi ad-daruriyat saboda kuma duk wadancan sai inda hankali za a yi kiyaye su da haka al'ummar da ba dan adam ba al'ummar da Allah bai ba su falala hankali ba ba sa kiyaye wadancan abubuwan Allah bai ba dabbobi hankali ba da haka bai daura musu su yi bauta ba irin bauta wadda aka daura mana ta taklifi sai dai bauta ta tilqa'i ta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin safka tasbihu amma bauta ta a ce in kun ji kiran sallah ku tashi ku in kun ga an ga wata ku yi azumi in lokacin aikin hajji yayi ku yi idan dukiya ta kai kaza ku yi kaza kaga ba daura dabbobi wannan ba saboda mene saboda ba su da hankali wabittali babu ruwansu da kiyaye nasaba ba sa mallakan dukiya bane su kiyaye ta babu ruwansu da ma duk wani abu da kai ya dame ka matsayin ka na dan adam me ye mizar da ta bambanta ka da su shine hankalin hankalin nan shine abin da ya bambance ka da su da haka Allah ya rama ka shara su tunda ba su da hankali Allah bai musu falala hankali ba Allah bai dora musu wani abu dan duk waɗannan abubuwan suna ta'allake ne da hankali shi yasa duk sanda mutum yake yin wani abu da ya saba wa dan adam fahimta dan adam sai a fara tunani wannan ya da hankali kuwa ko yaro kake fara kai baka da hankali ne saboda hankali shine asalin ma'aunin da dan adam ke iya tamyizin tsakanin abin da yake da kyau da mummuna abin da yake cewa value judgment hukuncin cewa hadha hasanun hadha sayyi'un hadha sahihun hadha fasidun duka da hankali yake shi daka da mutun yayi wani abu da ba sai a ce wala kamar bai da hankali ma'ana kamar ba shi da taqa tamyiziya kuma duk abin da yaro yayi ko wawa yayi ko mahaukaci yayi za a iya bashi udiri saboda an san bai da hankali kamar da shari'a ta bashi udiri rufatul aqlamu an thalasa ina fata mun gane wannan to ina ganin wannan ya isa ka ko sai mu taba usulul fiqhi ala manhaji ahlul hadith na malam zakariya al-pakistani a inda yake cewa al-ijma' bayani akan al-ijma' wato hujjiyya ta ijma'i bayan da ya gama bangaro akan al-qur'ani da sunna matsayin su na masadir tashri' sai kuma yanzu yace al-ijma' bayani akan ijma'i wa huwa ittifaqun mujtahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba'da wafatihi fi asri min al-asari ala amri min al-umur abinda yake da ijma'i shine malamai manyan malaman cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hadu akan wani al'amari cikin al'amura sun bashi hukunci a cikin wani zamani cikin zamanna bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ijma'o'i da malaman sahabbai suka yi ijma'i akan nada sayyidina Abubakar a matsayin khalifa ijma'i da suka yi akan tabbatar da abinda sayyidina Abubakar ya faɗa musu na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta mai cewa a rufe shi a inda ya faɗi ya rasu ijma'i akan tattara alqur'ani wuri guda ijma'i akan yaƙan ahlul ridda ga su nan duk waɗannan ijma'o'i ne mu kiyaye ka'idar jama'a kaga wannan abubuwan to su kansu kamar su ka alqur'ani ne kafirci ne bataci kamar su kan hadisi ne ingantacce wani bai isa ya zo ya ce to shi bai dada wannan ba ya ce ai saboda ba wahayi ba ne a'a wahayi ya goyi bayan irin wannan to hakan ka gangaro kan gangaro al'ummar musulunci misali sun yi ijma'i in aka ce al'umma ana nufin ba wai duka mutane ba a ayanul ulama a zamanna daban-daban malamai mujtahidai sun yi ijma'i tun daga sanda aka tafi al-bukhari har zuwa yanzu malamai sun yi ijma'i akan cewa littafin ingantacce ne haka ne ko to duk wanda ya soki bukhari yanzu yace bai da ingancin littafin ba to wannan magana ce ta kafirci domin yanzu ba bukhari kadai yake aibata ba yana aibata dukkan malaman musulunci ne wanda suka duba littafin a bisa ilimi da sani a bisa kwakuduba da neman ina za su samu mafakar da su ce bai yi ba amma ƙarshe suka ce littafin nan yayi to wanda di yanzu ya zo ya ce shi bai yadda ba ko to hukuncin shi ne hukuncin wanda yake izdira'i da dukkan musulunci yanzu ya ɗauki wani abu daga cikin abin da musulunci ya dada shi ya ce bai dada shi to haka ake kallon ijma'i shine malaman wani zamani daga cikin zamanna su kalli wata mas'ala da ta fito a wannan zamanin sai su ce ijma'i ne sai su yadda da ita sawa'un sun zauna sun yi mitin ne ko ko kai ne da ka zo daga baya mai bincike ka bincike maganganun su dai dai wa sai kaga sun hada akan abu kamar yadda na Nasir al-Bukhari innan ba wai mitin akai yadda akai mitin a sakifa ba haka yanzu misali a wannan zamanin malaman musulunci su hada akan kallon kaza a matsayin kuskure kamar yadda malaman musulunci daukacin malaman musulunci suna kallon mu'amalar banki ta interest a matsayin riba ce to wanda zai fandare ya ce ba riba ce mafi karancin abin da za a yi mai magana idan malami ne shi a ce ya saba wa wannan ijma'i amma in ya ce ƙarya ne bai yadda ba kaga wannan bai kama da malanta ba ya fi kama da ɗan tawaye ga addinin musulunci wanda yake tawaye ma ilimin addinin musulunci sai mun kiyaye jama'a ijma'i yana da ƙarfi sosai zaka ji ƙarfin hujjarsa ba abun wasa ne da mutum zai ce tun da dai ba nassi bane kawai shi bai yadda ba ba abun wasa bane musulunci ya da tsarin da yake tafiya akan shi shi yasa bai taba samun wani zamani da zai samu wani tasgaro ko wani cikas da za a ce wai sai an zo an sake lale an canza mishi tsari ba yanda kowane tsari da kowace gwamnati da kowace tafiya take samun wannan tangarda shi musulunci bai samu wannan yana da intact ka'idojinsa da bunud dinsa da yake gudana akan su kuma ba sa bukatan a ce za a zo a yi reconstruction dinsu ko za a yi restructuring dinsu ko za a caccanza su ba sa bukatan wannan to idan wani abu ya fito sabo idan malaman musulunci suka yadda da abin akan cewa kaza ne to ya zama wannan kaza domin Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa al'umman nan ba za ta hadu akan bata ba amma dai daiwan suna iya samun kansu a cikin bata to shine yake cewa wa huwa hujjatun bi dalilil kitabi was sunna shi ijma'i hujja ne alqur'ani da sunna sun tabbatar da cewa ijma'i hujja ne amma dalilul kitabi fa huwa qauluhu ta'ala fadan Allah da Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda yake jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yana bin wani abinda ya wannanci tafarkin mu'minai nuwallihi ma tawalla zamu jibantan masa abin da ya dauka wa kansa wa nuslihi jahannama ranar alkiyama kuma Allah ya ce mu saka shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira kuma ta munana a matsayin ta na makoma qala shaykhul islam ibn taymiya kama fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa cikin mujallad na 19 shafi na 193 ibn taymiya yake cewa kullan min alwasfaini siffantawa guda biyu nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sorry siffa guda biyu yattabi'ul huda ashiqaq ma rasul da kuma ittiba'i ghairi sabilil muslimin yace dukkanin su yaqtadil wa'ida su bin suna hukunta samun wannan sakamakon na nuslihi jahannam li'annahu mustalzamun lil akhar domin su bin suna lazamtan junan su bayan da za a yi mutun yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda kuma yana yakin bin tafarkin mu'minai bayan da mutum ya bi tafarkin mu ya kebe tafarkin mu'minai ya bi tafarkin mu'minai ce babu baro shi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole biyin suna lazamtar juna ba za ka bi daya ka kibin daya ba sai dai ka bi duka ko kuma koda ka ce kana bin daya in dai ka ki dayan to lazimin haka baka bin su duka Allah sa mun gano garancin nan yace to saboda dukkanin suna da talazumi da juna kama yuqalu mithlu zalika fi ma'siyatillahi war rasul kamar da faɗa haka game da saban Allah da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن يعص الله ورسوله متن بي cewa yana bin Allah amma yana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yan qur'ani ne dan saban zai shiga cikin sa cikin wa'idi wannan alƙawarin wuta din ko fadalla ala annahu sai wannan yana cewa annahu wasfun mu'athirun fi dhammi wato wannan siffantawa ne wanda yake da tasiri wajen zargin da aka yi na rashin imani din faman kharaja an ijma'i wanda duk ya fita daga ijma'in mu'minai faqad ittaba'a ghayra sabilihim to ya fita daga tafarkin su qat'an kai tsaye wal ayatu tujibu dhamma dhalika ayat tana hukunta zargin hakan cewa hakan ba halin kirki bane wa idza qila in aka ce hiya innama dhammatu ma'a mushaqati ar-rasul ayat tana zargi ne in abin ya hada da sabawa manzo da jayayya da shi kullu sai mu ce li'annahu ma mutalazimani da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jaya da bin tafarkin da ba mu mene ba abubuwa ne masu hada da juna wa zalika li anna kulla ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم domin duk abin da kaji mu'minai sun yi ijma'i akan shi zai zama yana da nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gina wani nassi a matsayin foundation din da za a hada ijma'in akai fal mukhalifu lahu mukhalifun lirrasul wanda ya saba musu ya saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kama anna al mukhalifu lirrasul mukhalifun lillahi wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah walakin hadha yaktadi anna kull ma ajma'a alaihi qad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa sawab yace to sai dai wannan yana hukunta kenan anna kullama ujmi'a alaihi duk abinda aka yi ijma'i akan shi kad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan asalin abu sai kuma aka samu malamai sun hada akan wannan wa hadha huwa sawab intaha magana shi ta kare wa dalilu min as-sunna qawlu sallallahu alaihi wasallam inna ummati la tastami'u ala dalala a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati la tastami'u ala balala al ummata bata haduwa akan bata yace wannan hadisi malai yace wa hadha huwa hadisun sahihun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wannan malamai duka sun fitar da shi da isnadi tabbatacce qala ash-shafi'i fi ar-risala wa man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimina faqad lazima jama'atuhu wanda ya irin magana ya faɗa irin fatawa da al'umman malaman su suke akai to ya shiga cikin tafarkin su wa man khalafa ma taqulu bihi wanda ya saba abinda musulmai ke faɗa jama'atul muslimina faqad khalafa jama'atuhu ya saba musu allati umira bil zumiha wanda kuma an umurce shi da ya zama a cikin jama'ar musulmai wa inna ma takunul ghafla fil furqa ana iya samun wato gafala ne takan zo idan an rarrabu wa ammal jama'a in ko aka haɗu wuri guda fala yumkinu baya yuwa fiha kafatan gaba dayanta ta samu gafla ta samu gafala amma ana kitabillahi wa sunnati wala sunna wala qiyas ta gafala daga abinda qur'ani yake nufi ta gafala daga abinda sunna take nufi ta gafala daga abinda qiyasi na hankali yake nufi insha Allah ta'ala intaha wannan magana ta kare da aka dauko daga Imam Shafi'i a cikin tafin shi ar-risala za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi